daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1625 da kuma 60. Abin ne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe a gogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan a gogon Ghana, 2 dare a gogon Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa hukumomin Najeriya da Canada sun kulla wata yarjejeniya a fannin sufurin jiragen sama.
To amfani shine ya hada ƙasa da ƙasa, mutane da mutane, al'adu da al'adu, kasuwa da kasuwa, don amfanin kasashen ko kuma al'umma baki daya.
Sannan Usman Ahmad Kabar zai shigo da shirin sana na kasa. Baya ga haka muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar Ghana, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce dole ne Amurka da China su hada kai don su kubutar da yankin Asia da ma duniyar baki daya, daga abin da ya kira mummunar barazana daga gwamnatin Koriya ta Arewa mai yawan kisa. Trump ya yi wannan kalamin ne yayin da yake tsaye ganga da shugaban China Xi Jinping lokacin da suke jawabai ɗaya bayan ɗaya, amma ba tare da ansa tambayoyi daga 'yan jarida ba. Trump ya ƙara da cewa Amurka da China sun amince cewa kar su maimaita kurakuren da aka tafka a baya a hulɗa da Koriya ta Arewa, wacce cikin shekarun da suka gabata ta lallaba ta inganta shirinta na nukiliya da makami mai linzami. Tun da farko, Trump ya ce an samu ci gaba matuƙa a tattaunawarsa da shi. Trump ya ƙara da cewa dole ne fa wayayyar duniya ta haɗa kai wajen tunkarar matsalar Koriya ta Arewa. A rubutaccen jawabinsa, shi ya ɗallafa a kalamansa kan Koriya ta Arewa, inda ya ce mun jaddada ƙudurinmu na kawar da nukiliya a yankin Koriya.
Ana ta ƙara takaddama kan makomar matsayin matar shugaban ƙasar Zimbabwe, bayan da shugaban Robert Mugabe ya jinjina mata a wani gangamin siyasa jiya Laraba, wanda hakan ya nuna alama ita ce zai goyi baya ta gaji mataimakin shugaban ƙasar da ya kora kwanan nan. A Afirka ta Kudu, wata ƙungiya ta tsoffin sojoji da suka fafata a yakin neman 'yancin kan Zimbabwe sun ce za su kalubalanci Mugabe a siyasance baɗi, ta yadda za a su maida kuraren mataimakin shugaban ƙasar ɗan takararsu. Jam'iyyar Zani PF mai mulki za ta yanke shawararta a hukumance ne a wani babban taron jam'iyyar da za a yi a tsakiyar watan Disamba. A halin da ake ciki kuma, Chris Matsuwanga, shugaban ƙungiyar tsoffin sojojin Zimbabwe mai faɗa aji, ya kai ziyara a makwabciyar ƙasar ta Afirka ta Kudu jiya Laraba, inda ya kira da mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe ɗin da aka kora kwanan nan, Emmerson Mnangagwa, ya zama ɗan takarar gamayyar jam'iyyun da za su kalubalanci Mugabe a zaben na baɗi.
Rundunar sojin Amurka ta ce ba a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwantan ɓaunan da aka kai watan jiya a Nijar har sai watan Janairun baɗi. Tawagar masu bincike na sojin wadda ke ƙarƙashin Manjo Janar Roge Cloutier za ta tafi wasu wurare a Amurka da Afirka da Turai don ta tattaro bayanan da za su taimaka wajen gano abin da ya faru yayin harin ranar 4 ga watan Oktoba, bisa ga wani bayani na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da aka fitar jiya Laraba. Jami'an tsaro a Pentagon da kuma ma'aikatar tsaron Jamhuriyar Nijar sun ce mayakan ISIS ne suka yi kwantan ɓauna ma sojojinsu ranar 4 ga watan Oktoba ɗin. Suka kashe sojojin Amurka 4 da sojojin Nijar ɗin wasu 4 da wani tafinta shi ma ɗan Nijar. Sojojin sun kammala wata ganawa da shugabannin yankin. Sun fara tafiya su shiga motocinsu don su koma kenan sai kwatsam aka kai musu harin. Abinda jami'an Amurka suka gaya muryar Amurka kenan.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata, shugaba Donald Trump ya gamu da cikas mafi tsanani a siyasance tun bayan da ya zama shugaban ƙasa, bayan da 'yan Democrat suka ci zaɓukan gwamnonin jihohin Virginia da New Jersey. 'Yan Democrat sun yi farin ciki matuƙa da cin zaɓukan gwamnonin biyu da suka yi, sun kuma samu ƙwarin gwiwar fitowa sosai da aka yi wanda ka iya zama manuniyar abin da kan faru a zaben tsakiyar wato wa'adi na midterm lokacin da za a yi takarar dukkanin kujeru 435 na majalisar wakilai da kuma 1-3 ko kuma sulusi na kujerun majalisar dattawa a New Jersey zababban gwamna Phil Murphy ya dau zaben nasa a matsayin bijirewa ga Donald Trump New Jersey ta aike da bayyanannen sako ga kasar baki daya cewa mun wuce nan abinda Murphy ya fada wa magoya bayan sa dake ta sowa kenan a gangamin nuna murnar nasarar sa
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ba da sanarwa cewa za ta fara aiwatar da wasu canje-canjen da za su dauke harkokin tattalin arziki daga hannun rundunar sojin Cuba da hukumar leken asirin kasar da kuma sauran fannonin tsaro sannan ta kuma kakaba takunkumin tafiye-tafiye da kasuwanci kan Amurka wanda ke harkoki da in Cuba akasarin Amurka wanda ke shirin kai ziyara zuwa wannan tsibirar kasa dole ne su yi hakan ta wajen bin tawagogin da kamfanonin Amurka ke tafi da su dole ne kuma matafiyan su samu rikkiyar wani wakilin kungiya ko hukumar da ke daukar nauyin tafiyar Trump ya fara sanar da manufofin nasa ne kan Cuba ranar 16 ga watan Yuni lokacin da ya kai ziyara zuwa wata matattar yan kasar ta Cuba da ake kira Little Havana ko karamar Havana da ke Miami to amma babban bankin Amurka ya ce zai tsame duk tafiye-tafiyen da aka tsara su gabanin bullo da wannan sabon tsarin
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To Najeriya ta kulla wata yarjejeniya a fannin zirga-zirgar jiragen sama da Canada wacce ake sa ran za ta taimaka wa kasashen biyu wajen bunkasa harkokin kasuwancin su. Ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadisu Rika ne ya bayyana haka a wata ganawa da yayi da manema labarai bayan da aka kammala taron majalisar zattarwa da ake yi na mako-mako. Inda aka tattauna hadda wasu batutuwa da suka hada da batun noma kamar yadda ministan ya faɗa. Amma ya fara bayani ne kan wannan yarjejeniya ta fannin zirga-zirgar jiragen saman.
To daga cikin su dai akwai wanda ta shafi ma'aikatar da nake aiki shine wata yarjejeniya da aka samu hannu tsakanin kasar Najeriya da kasar Canada. Ita wannan yarjejeniya ta ba da dama kamfanonin jiragen sama masu sana'a sufuri ta sama su zo Najeriya su sauka su dauki passenger su aje kaya da wasiƙu da makamantan su mu kuma wan waje haka nan ma kai tsaye kila jirgin da ya taho daga kasar Canada yana zuwa kasar Najeriya ya sauka ko dan ya sha mai ko dan ya huta ya yada zango ya wuce to amfanin shi ne ya hada kasa da kasa mutane da mutane al'adu da al'adu kasuwa da kasuwa don amfanin kasashen ko kuma al'umma baki daya to hanya mafi sauki kai tsaye mafi saurin da za a iya hada al'ada da al'ada ko kasuwa da kasuwa ko mutum da mutum ita ce ta hanyar sufurin jiragen sama
to ganin cewa sha'anin noma na gaba-gaba a jerin abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya kudurta zai wadata Najeriya da shi domin samun kuɗin shiga da kuma rage dogaro daga kasashen ƙetare wurin ciyar da ƙasa da kuma inganta walwalar jin daɗin al'umma ta fannin noma da samar da arzikin ƙasa da kuma al'umma. Gwamnatin kamar yadda Hadisu Rika ya bayyana ta yi jan ido akan irin abubuwan da ke faruwa ga sa'anin yima sha'anin noma zagon ƙasa a Najeriya.
Wato na farko dai ka san ko a jawabin da shugaban ƙasa ya yi na kasafin kuɗi a majalisar tarayya da ta dattawa wato National Assembly ya yi gargaɗi kuma ya ja kunne kuma ya tsawata kuma ya jawo hankalin mutanen da suke wannan dabi'a da sana'a da al'ada ta su moga da su bari in ba su bari ba gwamnati za ta masu daren mikiya a zauren taronmu na ministoci da shugaban ƙasa an sake kawo wannan saboda kudiri da shi shugaban ƙasa yake da shi na cewa lalle mu dumfafi aikin noma na farko don mu ce da kanmu na biyu don mu samu abin yi na uku don mu samu dukiya ta zo ga aljihunmu mu 'yan Najeriya mu fita batun maganar mai din nan ko kuma gefe da mai wato kunne da kunne ko hannu da hannu yanzu cewa ana yin wasu na'o'in waɗanda suke kawo kuɗi fiye da shi mai din nan
gade ku ya en binne da ku da yayan ka oi ku ga manoma.
Minista Hadisi daga kenan a hirarsa da wakilin mu Umar Faruk Musa a Abuja. To kafin mu ci gaba bari mu dan shakata da wannan waka. Kuma da yanzu kuma lokaci ne da Usman Ahmad Kabara zai gabatar mana da shirin sa na
nakasa
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata, in ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi ilimin yara kanana masu nakasa. Shin yaya yake tafiya musamman tsakanin Niger da Nigeria? Inda kuma wakilin mu a can Jamhuriyar Niger Yusuf Abdullahi ya hado mana tattaunawa da wasu bayan Allah wanda suka hada da Sama'ila Giwa daga wata kungiya ta Guragu a Jamhuriyar Niger, sai kuma Saidu Jumrawo shi ma ɗaya daga cikin ɗan waɗannan kungiyoyi, sai kuma Madam Shaibu Maryam Kalilu wadda malamin makaranta ce a wata makaranta ta nakasassu mai suna Dice Mutum, inda suka tsaya inda take bayyana inda suke karatu daidai inda wakilin namu Yusuf Abdullahi ya tambaye ta cewa.
To ya maganar aji, kamar cikin klasi ne kuke ko kuma rumfa ce ake bada karatu a ƙarshen ta?
Cikin rumfa ne muke, cikin rumfa ne muke, kowace shekara sai muke uban su kawo kuɗin a tattara saye zana ai da da fari rumfa mai kyau ne. Mun yi ma shekara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi. To yanzu da gobara ya kama shi ya kone guri ya zo ya gyara. To yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma. Kowane shekara uban yara ga tattara.
No, no, ne ake tattara kowace shekara.
Kowane shekara kowa ne yana kawo dari dari a saye.
A saye zanaku.
Zana.
Giwa, kaji game da dai wannan batun na ilimin ƴaƴan da kasassu, wata kungiya ta mata makahi da ake kira grupu mata kafa wata makaranta domin ƴaƴan su samu damar samun ilimi kamar sauran takwarorin su. Sai dai kaji irin matsalolin da makarantar ke fuskanta, ya kake kallon wannan al'amarin?
Lalle abin ga wannan al'amarin ni da nije shi ma ya ban sawa da sun kai abin ga nan, saboda in ka je ka duba yaro yana an ana tayya da shi bara, ko yaro yana zuwa wurin mu da muke aikin hannu yana duba, kaga hankalin yaron sai ya lalace, yaron bai tashi ya nemo da kanshi ko kuma in babu uba nan yaron nan ka gani sai ya shiga wani hali wanda bai da bai makasa dadi ma eh amma yanda sun kai maganan ga yanda sun ka kafa abin ganga gaskiya wa'annan na gani sun yi kama sun ne
an
ya kamata ya kamata tunda sun ka duba wannan sun kai taro sun ka hidda wannan abun a kama musu a taimaka musu saboda wallahi in ka duba ƴaƴan makahin nan da yawa gaskiya suna so a kama musu balle tunda sun ka gani sun ka gwada hali su ne sun ka kikiro wannan ga kokolwansu an ka gani sun kai abin ga ya kamata a taimaka musu gwamnati ya kula da su a samu a yi musu rumfa nan a gyara su ko ba a yi musu gini a gyara musu rumfa a samu musu table su zamna su yi karatu inda ana kula da su yaran nan ko uwayensu sun kake yaro zo mu tai bara yana ce mamma ban iya zuwa bara saboda in na tai baran nan bai hiddani in yau kana nan gobe ba kana yaya rayuwa na za su yi su da kansu ma suna iya su samu su wannan a cikin kokolwansu su ne nan zuwa gaba in mutun ya sofa baka ya tayya bara ko kana son bara baka ya zuwa dole sai dan da ka aihuwa ya dube ka kenan in ya samu ilimi su ne za su kula da su a gaskiya ni a al'amarin su ga ya abin gana kore 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 wallahi na yaba musu kuma Allah sa a kula da su kuma
malam Saidu Adazu bayanan da kai ka kwatanta cewa daga cikin matsalolin da karatun ƴaƴan da kasa su ke fuskanta akwai maganar kai da kawo wato kai ƴaƴa makaranta da kuma mayar da su gida shin wannan watakila zai iya kawo cigaban karatun ƴaƴan naku cikas wato ilimin nasu ba zai yi wani karko ba
to kasan da lamari da na ilimi sai da hankuri tunda wanda adda hini da wanda bai da hini
wato mai karhi da mara karhi
ba su zama guda kenan dai mutun da yana da bacin kutamcin ya ka da hinin shi dai to a mutun shiga yanda ubangiji zai yi tunda mu ma wa'anda gabara mu ma da ba dan yanayin mun dadi na bai mun dadi tunda kuma sarwa dole na sai sun yi bara tunda ako su da yawa ba su iya ko aiki hakan ga to cewa wanda bai aiki dole sai ya yi bara duwa da yi to waɗanda dama suna dan kakkama dai sannu hakan
madam tun lokacin da kuka kafa wannan makarantar kawo yanzu watakila ita wannan makarantar ta taimaka wajen rage yawan barace da ake zuwa da ƴaƴan nagasassu musamman ma makahi
yanzu ba su tayya da su hal yanzu ko wanda bai kai su kawo ba suna nan ga kawo muna da mu ce a partir de 3 ans ne uku ne ina dauka zuwa shekara 6 ne nake dauka da ya kai shekara 7 sai in kai in rubuta can école primaire amma yanzu alhamdulillah yara suna dai ga karawa ne kowace shekara ina samu
yanzu dalibai nawa ke gare ki
bara ina da dari da 24 wanga shekara muna ga rubutu dai ne mun fara rubutu ba mu ida ba to siyasa ban sani ba daidai nawa ne yanzu tunda ba mu yi arete ba
ku tsaida ba
har yanzu ba mu tsaida ba amma da gani yana yi na bara gwamnati ya ba mu kujeru 14 to lokacin da an yi gobaran sun kone to hal yanzu ba mu gyara ba kare na nan babu abu ba mu gyara shi ba
Malam Sumaili Giwa zan dawo shanka shin me ya karfafa ma goyi kaga lalle ya zama wajibi ƴaƴanka su samu ilimin boko
abinda yasa saboda a gaskiya ni wani lokaci yara na in suna wani abubuwan ne da kaina sai abin na bani yana birge ni wani lokaci kuma ya ban tausayi saboda in ina yawo da yaro in na dauke shi bisa gabana na aza shi gabana muna yawo cikin gari in ya gani abubuwa sai yake baba wanga diba wanga gidanga yana da kyau kaza an ce mai wanke to tinga gani wannan baban su hali gare su masu gidajen nan kenan nima ina fata Allah ya baki ilimi in kin ka samu ilimi kin samu aiki sai ke ma ki yi min irin wanga gida yake insha Allah babu dai ina da rai ko kana da rai insha Allah sai ka su ga irin wannan gida in ce Allah shi taimaka miki nagode haka ni ka so ki dinga kama kiki shi abinda ban samu ba ke Allah ya baka shi ki duba ni saboda ba kullum nike da karhi ba ko koda kana gani yanzu mu yanda nake zirganiya wata rana ko anke yi shi ban iya yi kenan kuke tashi abinda ya samu kabila Allah ya ba mu ku kula da mu ku dubuye mu yasa wannan sai yake insha Allah baba da izinin Allah muna fata Allah ya taimaka
kuma kana da burin cewa yar taka ta ci gaba da ilimin ta har zuwa jami'a
wallahi da izinin Allah iya kokari na insha Allah ina da niyan wannan guri na kici na yaran in kama mai yayi ta karatu har yayi abin ga gaskiya kuma wallahi nayi ina jin abin ganin shi gaskiya saboda karatun shi wallahi kullun inda an kai exam in na tai wallahi gaskiya ina yaba eh wallahi yana haranta min rai
Allah saidu akwai na kasasun da suka kummaci ayyan su su yi bara maimakon zuwa makaranta musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kawo wasu ba za su iya hakurin wannan ba
tiyaro tun yana dan karami kenan kokolo shi duk abin da ka nuna mishi shina doka amma ko da tun yana da dan karami dai ya kamata
ka gida mishi rayuwa
ko bala ka nuna mishi wani wanga yana da ciao wanga bai da ciao in kai karatu ka gani kai ma gobe haka za ka zama saka mai da hankalinka kai ta wani ban wani bandanci ko wani abu ka tsaya kai karatun ka in kai karatu Allah shine zai kama maka ta yadda lamarin rayuwarka
watakila wasu iyaye nakasassun suna ganin cewa yawan kawo-kawo nan da yake fama da shi a cikin makarantun boko shine yake dan sanya musu goyi ba su bari ƴaƴansu su zai karatu saboda su ma kansu da kyar suke samun abinda suke korewa bakin su kuda
to kasan kuma wannan dole sai dai hankuri tunda da yanzu yawance yaron kai kawo gobance kawo dole nasu in ka kai wurin metrikin ko wani abin ka kwatanta mishi shi mai lizai ne ya kamata yaron nan ko shina tambaya bai kamata ma shi tambaya wani yaro tunda ya san da lamarin wanda ma'ayinan shi suke
yanzu a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala kuma ya zo muku kamar yadda kuka ji shi wanda ya hada da wakilin namu da bakin nasa Julie Elizabeth Gresham ita ce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya
Tuma da Allah a gaida Kabara yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridan Ghana.
Yau za mu soma sharhin jaridun ne da jaridar Daily Heritage. Wata babban labarin ta a shafin farko shine a guji yin siyasa irin ta jam'iyyu. Tsohon shugaba John Dramani Mahama ne ya faɗa haka. Tsohon shugaba John Dramani Mahama ya yi kira ga ɗiyan Ghana da su guje wa yin siyasa irin ta jam'iyyun siyasa su rungumi haɗin kai saboda da haɗin kai ne zaki samun ci gaba da ake bukata. Har yau a jaridar ta Daily Heritage shafi na biyar kwabna a Japan ya kai ƙaran wuntumi kuma ya bukaci a biya shi CD 400 domin bacin suna. Babban magatakardan jam'iyyar New Patriotic Party wadda aka takatar da shi Mr. Kwabna a Japan ya kai ƙaran chairman jiha Ashanti na jam'iyyar Mr. Benedict Chibosiaku saboda bata masa suna da yake yi. Mr. Ajapon a cikin jawabinsa ya bukaci babban kotu da ke Kumasi umurci chairman din na jam'iyyar NPP a wannan jiha ya biya kuɗi Ghana CD 400. Ita jaridar Daily Graphic babban labarin ta a shafin farko shine ma'aikatan custom sun kama containers uku dauke da wayoyin lantarki na Jabu. Sashin aikin custom na ma'aikatan karban haraji da ke a ainihin masaukin jiragen ruwan Tama sun kama kirifuta containers kenan dauke da wayoyin lantarki na Jabu. Waɗanda ba su kai matsayin da ake bukata ba. Kamfanin nan na T-Digital da ke a Ejisu cikin jiha Ashanti ita ce ta sayo waɗannan container guda uku ɗauke da ainihin wayoyin wato lantarki na Jabu. A shafin baya na jaridan wani labarin ne ƙasar Ghana za ta samu kuɗi euro miliyan 100 wadda zai tallafa mata wurin inganta aikin makamashinta da ake sabuntawa. Jaridar ta ce kasar Ghana za ta amshi tsabar kuɗi euro miliyan 100 shekaran nan daga gwamnatin Jamus karkashin wani shiri na ita Jamus din da Afirka don tallafawa wannan sashi na wato makamashi da ake sabuntawa. Daga jaridar Daily Graphic sai Business and Financial Times, a shafin ta na farko ita kuma babban labarin ta dai shine kasafin shekara ta 2018 ya kamata ya magance matsalar rashin aikin yi da kuma bunƙasar tattalin arziki. Ungiyar Kadago ce ta bukaci haka. Babban kalubale da ke fuskantar tattalin arziki shine yadda da samar da aikin yi wa miliyoyin yan kasar waɗanda ke faman neman aiki. Ungiyar Kadago ita ce ta nuna wannan bakin ciki. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar kuma ta Balija ta Rabatarayen Najeriya. Hakika wannan ziyara da kungiyar mafi makiyaya Fulani ta Kirista suka kai wa al'ummar Plateau domin zaman lafiya da kuma jajantawa da yafiya, wannan abu ne mai matukar muhimmanci. Ganin cewa matukar ana yafiya wa juna zai kawo kwanciyar hankali, kuma za a daina samun rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ko kuma kabilu da kabilu. Da fatan wannan ziyara za ta kawo tushe ko kuma ke hanya mai dorewa wanda za ta kawo zaman lafiya a Plateau.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Nura Muhammad mai Afir Gusau, yana kira ne daga nan Gusau, Zamfaran Najeriya. Ko shakka babu, muna kira ga gwamnatin jihar Benue da ta tausaya ma Fulani, domin ko shakka babu sai da Fulani sannan makiyaya da sauran jama'a suke rayuwa. Kasancewar su suke kuma suna da gudunmawar da suke bayarwa a cikin wannan ƙasa. Na gode. Daga Nura Muhammad mai Afirka Sau, tashi lafiya.
Sunana Fani Balak da ke Guro Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ya kamata gwamnatin EPC ta Najeriya gaskiya ba talakawan Najeriya an yaudare shi. Ya kamata talakawan Najeriya su gani a ƙasa. Gwamnatin da ta shuɗe kar a ce mu ɗan adawa ne mu NPDC. Ya kamata sallaka ya ji daɗi a ƙasa, abinci ya sauki, komai ya riga sauran nan. Damun gwamnatin da yi ba demokuraɗiyya ɗin alaka ya gani a ƙasa. Amma talakawa suna cikin damuwa. Talakawa ba suka fito gadan-gadan suka ce sai sun canza gwamnatin PDC. PDC kuma suna nan da gwamnoninsu a arewacin Najeriya. Talakawa ba zai iya juriya da yunwa ba. Talakawan Najeriya ba su ɗan su ci koshi ne. Ya kamata gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ta duba 'yan Najeriya halin da suka rinci kansu.
To, da fatan za ku ci gaba da bin mana waɗannan saƙonni. Yanzu kuma lokaci ne na labarai a taƙaice.
To, a taƙaice, yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce dole fa ne Amurka da China su haɗa kai don su kuɓutar da yankin Asiya da ma duniyar baki ɗaya daga abin da ya kira mummunar barazana daga gwamnatin Koriya ta Arewa mai yawan kisa. Rundunar sojan Amurka ta ce ba a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwanton ɓaunar nan da aka kai watan jiya a Nijar har sai watan Janairun baɗi. Tawagar masu bincike na sojan wadda ke ƙarƙashin Manjo Janar Rogi Clautia za ta tafi wasu wurare a Amurka da Afirka da Turai don ta tattaro bayanan da za su taimaka wajen gano abin da ya faru yayin harin na ranar 4 ga watan Oktoba, bisa ga wani bayani na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da aka fitar jiya Laraba. Jiya Laraba dai, shugaban Amurka Donald Trump ya gamu da cikas mafi tsanani a siyasance.
Wato, yana nufin shekaran jiya Laraba kenan, haka ne. To, masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci. Amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai kuma injininmu Jimmy Cook da ya daidaita mana sautukan. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan, sashin Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC.